Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Haka kuma na iya samun Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Alhamis 15 ga watan Maris na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, da da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki, muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace a ba mu kanun labarai.
Dubun dubatan dalibai a duk fadin Amurka sun gudanar da zanga-zangar nuna bacin rai kan gaza daukar matakan daki da kai hare-hare da bindigogi a makarantu. Burtaniya ta sanar da daukar matakan bai da martani kan Moscow da suka hada da korar jami'an diplomasiyan kasar Rasha 23, bayan da Rasha ta yi watsi da bukatar da Burtaniya ta gabatar na neman a yi mata bayani kan harin guba da aka kai. Kana wakilai daga kasashen nahiyar Afirka suna halartar taron kungiyar Commonwealth a birnin London da taken abin da ya shafi kowa.
To ma da kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu kamfanonin wayan salula na wa Najeriya cogen naira 20 a kowane kirin da aka yi a kasar waje.
Zubin neman kuɗi yana sa mutane ainihin su bata tunaninsu. Abin da kuke kira shi muke kira call termination. Akwai ɓata gari wanda na farko ba su samu su license ɗinsa ka wajen NCC ba, amma sun samu ainihin na'urar da za su iya tara call din.
Sai kuma a jihar Niger, inda yau ne za su karbi bakuncin shugaban kasa General Muhammadu Buhari.
Kira na daruman Niger, kowa su fito a zo a tare shugaban kasa a garin Kusogi wurin Santishuga Company, wanda company yake.
Sa'ilin nan muna nan tare da Grace Alheri Abdu wadda za ta gabatar mana da shirin ta na domin iyali. Amma duk waɗannan sai kun ci cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Dubin dubatan dalibai a duk fadin kasar Amurka da dama suna da ta cewa ya isa haka suka fice daga makarantunsu jiya Laraba domin zanga-zanga nuna bacin ransu da yadda majalisa ta gaza daukar matakan kai tsaye na shawo kan hare-hare da ake kaiwa da bindigogi. An fara zanga-zanga ne da karfe 10 na safe a gogon yankunan kasar a makarantu kimanin 3,000. Galibi an gudanar da zanga-zanga ne na tsawon mintoci 17 na karama kowane mutum guda da aka kashe a makarantar sakandare ta Douglas a Parkland, jihar Florida, wata guda da ya shige. Waɗansu ɗalibai sun riƙaye kwalaye da ke ɗauke da rubutu da ke cewa jininmu yana hannuwanku, suka kuma yi Allah wadare da ƙungiyar masu sayar da makamai ta Amurka. Waɗansu ɗalibai sun bayyana fargaban cewa mai yiwuwa ne suna cikin waɗanda za su rasa rayukansu a halin harin kan mai uwa da wabi da za a kai kan wata makaranta nan gaba, suka kuma shaidawa manema labarai cewa abin ya ishe su. An kuma yi zanga-zanga a majalisar dokokin ƙasar Amurka, inda shugaban mara salin jaya a majalisar wakilai Nancy Pelosi ta tarbi masu zanga-zangar. A fadar White House kuma ɗalibai sun juya wa fadar shugaban ƙasar baya shiru. Shugaba Donald Trump dai baya nan a lokacin. Malamai da dama da iyayen ɗalibai da jami'an gudanar da harkokin ilimi sun shiga sahun masu zanga-zangar. Sai dai jami'an makarantu sun gargaɗi ɗalibai da cewa za a iya dakatar da su daga makaranta domin barin azuzuwansu ba tare da izini ba. Burtaniya ta sanar da ɗaukar matakan mai da martani kan Moscow da suka hada da korar jami'an diplomasiyar ƙasar Rasha 23, bayan da Rasha ta yi watsi da bukatar da Burtaniya ta gabatar na neman bayani dangane da yadda aka iya yin amfani da sinadarin guba mai mummunan ƙarfi da Rasha ta sarrafa a zamanin mulkin Soviet a garin Salisbury kan tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Rasha Sergei Skripal da ƴarsa Yulia. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta sanar da ɗaukar wannan matakin ne a zauren majalisa da ya cika makil. ta sanar da cewa gwamnatin ta za ta shata daftarin da zai kare al'ummar kasar daga duk wata barazana, za ta kuma yi nazarin daukar sababbin matakan yaki da leken asirin kasa. Matakan mai da martanin da za a dauka sun hada da amfani da yin waɗansu gyare-gyare a dokokin takunkumin da za su bada izinin hana 'yan kasar Rasha da aka hakikanta suna da keta, wato suna keta hakkin bil'adama, amfani da kadarorinsu, da kuma soke hulɗan manyan jami'an gwamnati tsakanin Burtaniya da Rasha, da suka hada da ziyarar da ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar Rasha Sergey Lavrov ke shirin kaiwa Burtaniya. An ba Rasha wanda aka kora mako guda su fice daga Burtaniya a wani abin da aka bayyana a matsayin korar jami'an diplomasiyyar kasar Rasha mafi girma tun shekara ta 1971 lokacin yakin cacar baki. Rasha ta musanta cewa tana da hannu a kan kai wannan harin guban. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Rasha kuma ta ce jawabin da mai ta yi jiya takala ce da kuma toshe kofar tattaunawa tsakanin kasashen biyu, ta kuma kara da cewa Rasha za ta mai da martani nan ba da dadewa ba. Wakilai daga kasashen nahiyar Afirka suna halartar taron kungiyar Commonwealth a birnin London da taken abinda ya shafi kowa. Batutuwa da za a tattauna a kai sun hada da sauyin yanayi da inganta damawa da kowane jinsi. Maria Fernandez de la Vega, shugabar cibiyar matan Afirka, ita ce ta gabatar da jawabin bude taron.
Frente a la cada vez mayor tolerancia a la desigualdad,
ta ce a wannan lokacin da ake fuskantar rashin ba kowa dama ta bai daya, tilas ne mu ci gaba da tada muryarmu a kan wannan batun. Ta ce hada hannun matasa da kuma mata zai ba mu damar mai da hankali a kan Afirka. Cibiyoyi kamar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Ƙungiyar Tarayyar Afirka suna magana a kan batun ba da dama ta bai daya ga kowane jinsi. Kasashen kungiyar Commonwealth, kasashen renon Ingila ne, wanda Burtaniya kuma take kokarin sake kulla dangantaka da su, musamman ma a wannan lokacin da ta fice daga kungiyar tarayyar Turai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Slovenia Miro Cerar ya yi murabus jiya Laraba biyo bayan hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke ta soke kuri'a raba gardamar da aka kada da ta goyi bayan wani babban aikin hanyar jirgin sama a jirgin kasa. A cikin wasikar ajiye aikin da Cerar ya aika wa majalisa, ya ce tura ta kai bango, aikin hanyar jirgin kasan nan ya sake gamuwa da cikas daga waɗanda suke son su ga sun gurgunta da duk wani yunkurin bunƙasa Slovenia. Ba na so in shiga cikin irin wannan labarin. Yau Alhamis yake shirin mika takardar murabus din nasa ga shugaban kasa Farod Faro.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro rahotannin namu da binciken da ya gano wasu kamfanonin wayan salula masu sauya lambar da aka kira daga kasar waje da lambar Najeriya domin su danna naira 20 maimakon su biya gwamnatin tarayyar Najeriya naira 24 sai su biya ta naira 20 naira 4. Ga binciken da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi game da wannan togen, ga kuma rahoton da ta hada mana.
Kusan shekaru 17 da suka wuce ne aka fara amfani da waya ƴar yawo, wacce aka fi sani da salula a Najeriya. Wannan ya taimaka gaya wajen inganta zamantakewa da samar da ayyukan yi da kuma samarwa ƙasa maƙudan kuɗaɗen shiga. Sai dai a 'yan kwanakin nan abin lura shine idan an kira mutum daga ƙasashen waje, maimakon ya ga lambar ƙasashen wajen sai ya ga lamba irin ta gida Najeriya. Muhammad Sani Abubakar dan jarida ne mai aiki da wani gidan radio a kasar waje, yayi tsokaci akan wannan al'amarin.
Salon da ake ciki yanzu shine lambar Najeriya ce za ta fito. Yawancin lambobin da suke nuna min kamar lambobi ne dake Lagos, sai nuna min Shegun ko Adegun ko Ademola, wanda kuma su da dama musamman ina cikin tsakar aiki bazan dauki wayar ba. sai an kita kira ai ta kira na ki dauka ne sai a tura min email mallan ya muna kira baka dauka sai in gane international call ne fa yake shigowa da number Nigeria
wannan yasa ana zargin manyan kamfanonin sadarwa da yin wata munamuna wajen samar da kudaden shiga akan kowane daƙiƙa da aka yi kira alal misali ana biyan naira 24 a minti 1 idan an kira mutum daga Amurka sabanin naira 4 a minti 1 daga gida Nigeria bincike da muryar Amurka ta yi ya nuna cewa kamfanoni suna zuba naira 20 a aljihunsu ne sai su baiwa gwamnati naira 4 akan haka ne tattaki zuwa ofishin MTN daya cikin manyan kamfanonin sadarwa ta ƙasa inda na tambayi shugaban kula da hanyar sadarwa na manyan kamfanoni a arewacin Nigeria Awal Abdullahi ko suna da masaniyan irin wannan matsalar sai ya ce
abu ne da za a ce wani zubin kin san akwai bata gari kuma shi wani zubin neman kudi yana sa mutane ainihin su bata tunaninsu abinda kuke kira shi muke kira call termination akwai bata gari wanda na farko ba su samu su license din sa kawai NCC ba amma sun samu ainihin na'urar da za su iya tare call din idan sun tare to suna da hanya da suke samun kudin a can saboda suna da ainihin makarraban sa a wadannan kasashen to a maimakon ya zo maka a number turai da zaka ganta to sun riga sun turo maka sai ya zo maka nan a number Nigeria kuma da ka dauka ka ji daga turai ne to wannan abu ne da ya addabe mu mun kai kuka kuma wajen ainihin su NCC kuma su ma suna bincike akai kuma kokari suke duk waɗanda aka kama da laifin ana hukunta su
na nemi in ji matakin da hukumar kula da hada-hadar sadarwa ta ƙasa wato NCC take yi wajen shawo kan wannan matsala da ta kunno kai saboda haka na tuntubi shugaban hukumar Professor Umar Garba Danbatta inda ya bayani kamar haka
muna da masaniya akan wannan wato abu mara kyau da yake faruwa a halin yanzu kuma mun yi bincike domin daukar mataki na shari'a to mun samu ainihin waɗanda suke yin wannan aikin a mataki na farko na bincike da aka yi kuma magana da ake yi a yanzu an matse da license din su bana son faɗi sunayen su amma sun san kansu ina so jama'a masu saurare na su san cewa lalle mun gano masu yin wannan aiki wanda yake aiki ne da yake kawo barazana ta tsaro a ƙasa da kuma harka ta yau da kullum
to sai dai a wani bangare kuma daya cikin masu yin dokoki a ƙasa Senator Abdullahi Adamu ya ce akwai abin dubawa a wannan matsalar
anan ba shakka ana cutar Najeriya wurin kudade masu shiga domin abin da ya kamata ya shigo mana akan abin da ake da wayoyin nan ba za samu akan kari ba in ma ba hankali ba kasar ci lamba da kifita anan sai kudin da za a biya sai da su za a biya kudin saboda kina mu yi asara biyu kai mai lamba kai kai asara gwamnatinka ta kasanka ta yi asara to wannan abu bai kai fagen mu ce mun taso da shi ya zo a matsayin umma da wanda muke son mu yi dokan musamman da mu magance ta ba fi sabilillahi amma abin yana karuwa ko na tabbata yanzu ke dan ba mu zarafi dan karamin lokacin nan zai ga cewa lallai insha Allah zamu kawo doka wanda zai kamar shi sai mu ji ko mai bayani za mu samu da zai gamsar da mu
bisa abubuwa da ke faruwa a harkar sadarwa ta ƙasa da alamun sai an miƙe tsaye sosai ta yadda za a shawo kan wasu bata gari da ke kawo gwamnati hasarar makudan kudade domin kare mutuncin ƙasar Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a can jihar Niger ko dan anjima kadan ne mutanen jihar za su karbi bakuncin shugaban kasar Nigeria Muhammadu Buhari ga Mustafa Nasir Bazari da karin bayani a cikin shirye-shiryen da cikin wannan rahoton
A ranar Alhamis din nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai bude wani katafaren kamfanin sarrafa suga mai suna Sunti Suga Company a jihar Niger dake arewa maso tsakiyar kasar kimanin naira miliyan 50 ne dai aka kashe wajen samar da wannan kamfani dake cikin karamar hukumar Makwa da aka bayyana cewar sama da mutane 10,000 ne za su samu aikin yi a ƙarƙashin wannan kamfani baya ga bunƙasa noman rake a yankin mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Ketso da ke zaman shugaban kwamitin tarban shugaban ƙasar ya ce sun kammala shirye-shiryen komai na karɓar shugaban ƙasar a saboda haka suna neman haɗin kan jama'a
da kira na daruman Niger kowa su fito a zo a tare shugaban ƙasa a garin Kusogi wurin Santi Sugar Company wanda company yake kowa ya fito government ya rige ya kafa irin tsaro wanda kowa za a je a dawo lafiya
to ita ma dai babban jam'iyyar adawa a jihar Niger wato PDP ta ce ta yi farin ciki da zuwan shugaba Muhammadu Buhari Barista Tanko Beji shine shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger.
Kai shugaban kasa jihar Niger ai alheri ne gare mu. Domin zai zo ya kaddamar da abinda private sector ta yi kusan biliyan 50. Ai wannan ma kawai zai sa arzikin jihar Niger ya karu ya bunƙasa. Inda ce ita gwamnatin Niger ma ta yi haka ne ai kaga da ci gaba ne. Kuma shugaban kasar Najeriya ne ai. Shugaban kasar mu ne duka. Saboda haka wannan zuwa da zai yi Allah kawo shi lafiya ya maida shi lafiya.
A halin da aka ciki dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta kara jibga jami'an tsaro a wajen da za a gudanar da wannan taro domin tabbatar da ingantuwar tsaro a wajen. ASP Abubakar Dan Inna shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger.
Yana biya ma yanzu har suna gaya wa duk jami'an tsaron da ya kai kasance za su abu duk suna wuri. Sannan kuma su ma ba su amfani da su ma anti-bomb squad. Kwararru akan harkar bomb kuma an deploy nasu kuma ta ce shi ke wuraren kuma an dan sanda da yawa ko ina har daga neighboring state ma duk sun shigo za su kara muna abin nan wurin abin da karban su da mun kasa kuma muna aiki tare da sauran jami'an tsaro hannu da hannu saboda da cewa abin mun samu a cikin shugaban kasa ya zo lafiya ya commission din sun ce abin nan kuma ya koma cikin lafiya.
Na kaman jami'an ku nawa suka sa a wurin?
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha har yanzu kuma ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da minene duniya minene dadin duniya minene duniya minene dadin duniya.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon jiya aka gudanar da bikin ranar mata ta duniya, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin jawo hankalin al'umma kan matsaloli da ke tauye rayuwar mata. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da mata musamman ɗaruruwan 'yan mata da kungiyar Boko Haram take garkuwa da su a arewa maso gabashin Najeriya ke ƙara fuskantar ƙalubale da tauye hakkokinsu. Bayan kammala bikin matan na duniya, Majalisar Dinkin Duniya kuma tana hada kan masu ruwa da tsaki daga kasashen duniya domin taron koli kan harkokin mata na makonni biyu a shalkwatatta da ke birnin New York. A bana, an jera sunayen manyan jami'an gwamnatocin kasashen duniya da cibiyoyi 175 da za su gabatar da kasidu a taron da taken ƙalubale da damar damawa da kowane jinsi da kuma inganta rayuwar matan karkara da 'yan mata. Barista Yakubu Salibawa na ɗaya daga cikin waɗanda ke halartar wannan taron, na kuma nemi sanin fa'idar gudanar da taron dab da kammala bukukuwan ranar mata ta duniya.
Mu a matsayin mu na lauyi da muka zo wanda aikin namu ko kuma gayyatar da aka yi mana shine mu ga bangare ko kuma mu duba wani irin haƙƙi na mata da ake takewa ko kuma rashin basu dama ta taka rawa yadda ya kamata. Amma a yau misali bisa ga yadda aka yi taron sai na fahimci abin da ya sa aka sa shi bayan babban taro ko kuma ranar mata ta duniya shine a kowace shekara suna da abubuwan da suka sa gaba za su cimawa. To akan yi wannan ne aka haɗu a birnin New York kamar yadda aka yi a wannan shekarar su ƙara duba cewa waɗannan abubuwa da suka sa ko da suka sa burin da suke so su cima shi an iya cima waɗannan manufofi. To shine sai su tsaya su duba a ga cewa to ba a iya cima waɗannan na shekarar da ta wuce ba, a ina ne suka samu matsala, ina ne ya kamata a gyara.
To shi yasa a wannan shekarar da suka yi bayan wannan ranar matar sai suka zo suka sa wannan taron. Ma'ana shine duk abin da kasashe suka duba sai a zo a duba cewa shekara da ta wuce mun ci mun matsaya. Amma ga abin da muka ce zamu ga cewa zamu gudanar shin an iya yin haka? To sai su duba su ga ina ne aka samu matsala ko mishkila ko kuma me yasa ba su iya samu wannan cimma manufa ko burin su a wannan shekara ba. To abin da yasa suka yi wannan a wannan shekara bisa ga fahimtar da na iya ganewa kenan.
Wato ɗaya daga cikin kalubale da ake fuskanta a Najeriya shine batun ilimin ƴaƴa mata musamman arewacin Najeriya inda kungiyar Boko Haram take ta da kai baya da kuma sace-sacen ƴaƴa mata ba a gidajensu ba har a makarantun kwana. To ya kake gani tarika irin haka za su yi tasiri a lamari irin wannan?
To gaskiyar shine idan za mu magana a hakikanin gaskiya kamar mu lauyoyi abin da ya sa ma suka ga cewa dan sun mu kenan akan abin da kike magana ganin cewa kana mata yara mata an ilmantar da su an ba su dama da ya kamata bisa ga kundin tsarin mulki mu muna duba wannan a doka. Amma gaskiya idan aka duba matsalar Najeriya a abin da na gani a yau akwai aiki matuƙa gaya domin abin ban takaici yawanci su waɗanda ma suke zuwa taron matan wasu ma ba su san meye ma ma'anar zuwa taron ba. Na ɗaya kenan akwai waɗanda abin da muka yau da safe waɗansu mun fara nuna musu kurakurai akan idan aka fara tafiya haka to gaskiya za a samu matsala ba karama ba. Yi a samu dama musamman a arewacin arewa a ba mace yarinya ko ƴaƴan mata dama da ya kamata a ba su a ilmantar da su a taimake su to gaskiyar shine akwai aiki. Sai dai abin dubawa shine dole ne sai ana zuwa irin wannan tarurrukan in an sa himma kuma an sa hankali za a iya samu nasara ko kuma a magance matsala.
To galibi idan aka yi taro irin haka ko kuma in aka samu kungiyoyi ko kuma kasashen duniya suka shigo lamura so da dama sai ka ga mu kasashe masu tasowa ana nema ne ana tafiya sai ka ce da kokan bara ana nema su zo su ko su kashe kuɗi ko kuma su gudanar da ayyuka a kasashen mu. Najeriya na ɗaya daga cikin kasashe da za a ce fi sabilillahi Allah ya azurta. To har ya zuwa wani lokaci ne za a ci gaba da zuwa da kokon bara taro irin haka? Akwai lokacin da za mu kai da za a koya daga gare su a koma gida a aiwatar ba tare da sai sun je sun zuba kudin su ko kuma sun aika da mutanen su kwararru a can su yi mana ba?
To za mu iya samu a yi hakan amma zai dauki lokaci kuma lokacin da zai dauka dalilin ne yasa zai dauki lokaci saboda har yanzu in ka zo ka samu kasashe kamar wanda suka ci gaba kamar America za ka ga matsalar mu ita ce rashin sanin Allah. Najeriya ƙasa ce mai addini a baka amma a zukatanmu duka ɗan Najeriya an kaɗan ne suka san Allah kuma suke so su kwatanta gaskiya. Yanzu America kanta tana duba idan ka zo kana matsayin ɗan Najeriya a ƙasashen da suka ci gaba in ka zo kana neman cewa su yi maka kamar yadda kika faɗa kokan bara suna ganin cewa Najeriya muna da kuɗi muna da manyan masu kuɗi a duniya. Duk inda ƙasashen da za ka yi suke ƴan Najeriya suna da manya-manyan gidaje da motoci da dukiya amma saboda zalunci da rashin shugabanci da rashin tausayi shugabanninmu ɗan kaɗan suke da tausayi da jinkan su ga cewa sun raya ƙasar nan. To amma inda a ce za mu canza halayenmu mu ƙara kusantuwa ga Ubangiji kamar yadda muke furtawa ba zai ɗauke mu lokaci da za mu iya samun canji ba mu ma mu zama muke taimakawa ba wai ake taimakon mu ba. Ai a matsayin Najeriya da arzikin da muke da shi bai kamata a ci har yanzu wai taimakon mu ake ba. Muna da arzikin da Allah ya bamu a duniya da mu ne ko America nan sai dai mu taka da ita. Amma meye matsalar mu? Shugabanci, rashin tausayi, rashin sanin Allah. Akwai baki a addini a baki amma babu shi a zukatanmu. To zai dauki lokaci kafin canjin daga zuciya yake.
A cikin
za mu canza. To za mu samu ba za mu dauki lokaci ba sai mu canza mu gyara. Mu kai inda ya kamata a ce mun kai a kasashe tsawon kasashe wanda suka ci gaba a duniya.
Shirin domin iyali ya samu jin ta bakin waɗansu daga cikin 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ta sace a garin Bama cikin shekara ta 2014 waɗanda suka ziyarci Majalisar Dokokin Amurka tare da tallafin wata cibiya mai zaman kanta ta Amurka wadda kuma take ɗaukar nauyin ilmantar da su a Najeriya. Ga kaɗan daga cikin bayanan da ɗaya daga cikinsu ta yi a wajen tattaunawa da mata 'yan Majalisar Dokokin Amurka suka shirya. Ita dai wannan dalibar da za mu saya sunanta bisa dalilan tsaro, kungiyar Boko Haram ta sace ta ne tana da shekaru 15 ta kuma yi mata auren dole.
Kafin a kama ni, muna zaman lafiyarmu a cikin garin Bama. A daga nan sai muna zuwa makaranta, muna yin rayuwarmu yadda muka dama. A daga nan ɗan Boko Haram sun zo Bama. Sun zo sun yi atakin na Bama, suna kashe-kashe, suna yanke-yanke. Daga nan sun zo sun same mu a cikin gidanmu. Daga sun same mu a cikin gidanmu, wasu mutane sun zo sun tafi ni da ƙanina guda biyu sun kai mu wani gida. Daga nan akwai wasu 'yan mata da yawa a wajen, aka tara mu sai an kai mu jeji. Daga an kai mu jeji, akwai wani ya aure ni a cikinsu. A lokacin ya ban sarakin 2000 ya ce zai aure ni, ya ce mu in je in kawo mishi wani abu a waje. Na je na fita in je in kawo abun, na zo kuma shi zai ce mu ya aka yi ban zo da wuri ba, na daidai. Sai zai ce mu ya aka yi ban zo da wuri ba, sai ya tashi ya bubbuge ni je mu duka su ya wajen. Kullum haka yake mun. Daga nan daga cikin haka har ya zo ya min ciki, na haifi yaro a cikin daji. Muna ta shan wahala, ba ci ba sha biya abunan abincin da za mu ci ma wahala ne. Wani lokaci za mu kwana da nuwa, wani lokaci za mu kwana da ishirwa. Haka muke rayuwa cikin dajin. Daga nan sai wani lokaci an kai wani gari a tak, kafin a zo mu mata guda uku. Daga nan mun gudu mun bar jejin nan. Muna kan zuwa sai mun haɗu da su akan hanya, sun ce na ina za ku je? A za mu duba wani abu ne, a ba za ku je ba. An komar da mu still a wajen, an je an yi mana dukan siya a wajen. A lokacin ko zama ba ma iya yi saboda sabon dukan da aka yi mana. Daga nan sai wani baya ɗan kwanakin lokaci mun samu sauki. Daga nan sai mun gudu mun bar dajin mun zo cikin Bama.
Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanin ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace a garin Bama, wadda ita kuma ta gudu da tsohon ciki ta haihu a jeji. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
To a gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
To ladan, bari mu faro da wannan labarin da ke cewa mutuwar wani kare a jirgin sufurin United cikin wannan makon ya ɗauki hankalin jami'an sa ido kan harkokin sufuri da kuma aƙalla wani ɗan majalisar dattijan Amurka guda. Wani ɗan kwikwiyo da aka ba suna Katiku ya mutu ranar Litinin bayan da wata mai aikin cikin jirgi ta shaidawa masu karen cewa tilas ne a sa akwatin da ake ɗaukarsa a ciki a wurin ajiye kaya na cikin jirgi lokacin da suke tafiya daga birnin Houston zuwa New York. Ma'aikatar sufurin Amurka da kuma hukumar sufurin jiragen sama ta ƙasa sun ce suna gudanar da bincike kan wannan lamari. Ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Louisiana John Kennedy ya aika wa shugaban kamfanin sufuri na United J. Scott Kirby da wasiƙa, yana neman bayani ba tare da ɓata lokaci ba akan abin da ya sa dabbobin gida da dama suke mutuwa a jirgin sufuri na United. Dubin dubatan ɗalibai a duk faɗin ƙasar Amurka da dama suke ta cewa ya isa haka sun fice daga makarantunsu jiya Laraba domin zanga-zangar nuna ɓacin ransu da yadda majalisa ta gaza ɗaukar matakan kai tsaye na shawo kan hare-haren da ake kaiwa da bindigogi a makarantu. An fara zanga-zangar ne da ƙarfe 10 na safe agogon yankunan ƙasa a makarantu kimanin 3,000. Galibi an gudanar da zanga-zangar ne na tsawon mintoci 17.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin. Amma kafin mu tashi, bari mu miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan gidan marigayi Alhaji Ibrahim Noma, sarkin tasha a bakin kasuwa Kwantagora, na rasuwar ɗan uwansu Mustapha Ibrahim Noma, wanda ya rasu shekaran jiya a garin Mina. Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankulin wannan rashin. Haka kuma muna mika wani ta'aziyya ga iyalan da almajiran Ustaz Adam Baba tsoho ga garin Farang a Ghana. Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama ya kara hankulin wannan nation. Yanzu Amadu Kwa da Kwa nan sashen Hausa. Musamman Grace Alheri Abdu da tutaya na gabatarwa sai Cubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin Greg Burns ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin.